Rahotanni da ke fitowa daga kan iyakokin Najeriya da sauran kasashe makwabta irin su Jamhuriyar Benin na nuna cewa yanzu haka dai hukumomin Najeriya sun rufe kan iyakokin Najeriya da kasashe makwabta. Matafiya da ke zirga-zirga tsakanin waɗannan kan iyakoki su ne suka tabbatar da haka ta sakonnin da suka dinga aikowa ta kafofin sada zumunta, ce kuwa hadda hotuna da kuma bidiyo. Kodayake hukumomin Najeriya sun musanta rufe kan iyakokin, kamar yadda wata sanarwa da hukumar Kwastam a Najeriya ta fitar ta hannun kakakinta Mr. Joseph Atta, ta yi bayanin cewa hukumomin Najeriya ba su rufe kan iyakokin ba, suna gudanar da wani atisaye ne na jami'an tsaro da kan iyakokin na Najeriya. Sai dai bayanai na zahiri da kuma wasu kafofin tsaro akan iyakokin na Najeriya da Jamhuriyar Benin da ke same sun tabbatar mun da cewa lalle wannan kan iyaka an rufe shi, kuma za a shafe wata daya kafin a bude shi. Alhaji Faisal Ali Muhammad shine sarkin Hausawan Same da ke kan iyakan Najeriya da Jamhuriyar Benin, kuma ya mun karin haske.
So abin ya shafi matafiya musamman masu kokarin shigowa gari da masu fita, ɗan kasuwa kuma dai ya tsaya cak. A san mu dai Ubangiji Allah ya sa wannan shine wasu alkhairi a garinmu da Najeriya baki da.
To babu wani dalili da hukumomi suka bayar da rufe bodan kenan?
A takaice dai kamar yadda na ma bayani cewa sako da ya zo mana, sakon da ya zo dai an nuna cewa za a ana binciken wasu al'amari wanda ya shafi harkar smuggling. Na ganin abinda ya jawo rufe bodan kenan, mutane masu shigo da kaya sukan shigo da wasu munaran abubuwa da bai dace ba cikin ƙasa. Wannan kuma abu ne wanda duk shugaban da ya san da irin wannan ba zai yarda da shi ba. Ina ga babban dalilin da ya sa suka rufe bodan kenan.
Tuni dai ƴan Najeriya musamman ma dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama da ƴan kasuwa da masu shige da fice suka fara kuka tare da sukan wannan mataki na gwamnati. Sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Femi Falana ya kira ga gwamnatin Najeriya da hanzarta a bude kan iyakan Najeriya da Jamhuriyar Benin da kuma sauran kan iyakokin da aka rufe, domin kuwa rufe kan iyakan shiga haƙƙi ne na bil'adama wanda kuma ke ci gaba da ƙara. To koya rufe kan iyakokin zai fuskanci harka na tattalin arziki musamman ma dai tsakanin ƴan kasuwa na ƙasashen guda biyu da kullun ke kaiwa da komowa musamman Jamhuriyar Benin da kuma Najeriya. Dr. Dauda Muhammad Kontogora masanin tattalin arziki ne da saka jari.
Kamar yadda ka sani, zirga-zirga na kayayyaki da mutane yana taimakawa tattalin arzikin ƙasashe, ƙasa da ƙasa da kuma sauran mutane da kuma ƙasa a duniya baki ɗaya. To saboda haka ƴan kasuwa dole suna nuna ƙorafi da kuma damuwa, saboda wasu daga cikin kayayyakin da suke sayarwa suna samun amfani a ɓangare biyu, da nan Najeriya da can Benin ɗin yanzu ya dakata. To ana ganin cewa tunda yanayi ne na tsaro, mai yiwuwa da zaran an kammala ko kuma su mahukuntan suka yi maganin wannan tarnaƙi din na tsaro, don za su bude wayannan iyakoki kuma kasuwanci ya ci gaba da gudana tsakanin wayannan ƙasashe.
Kawo yanzu dai jami'an tsaro ko kuma ita kanta gwamnatin Najeriya ta yi gum da bakinta game da rufe kan iyakokin na Najeriya da ƙasashe makwabta. Babangida Prung, Murya Amurka, daga Lagos.